Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'aniya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamu hakurin PDP a Kaduna ya fara karewa kan dage zaben kananan hukumomi a jihar Har Karo na uku. Shin mai kungiyar hada kan kabilun Jamhuriyar Niger ke yi wajen wanzar da salama? Muna da rahoto kan tasirin sufurin jirgin sama. A yau Laraba muna da shirin ciwon kyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa, sai kuma mu kammala da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Shugaban addini a Iran ya bayyana goyen bayansa a hukumance ga dan gaban goshinsa mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban kasar na gaba a jiya Talata, kwanaki biyu kacal kafin rantsar da Ibrahim Raisi a wani lokaci mai matukar mahimmanci ga Iran da ma gabas ta tsakiya. Kasar tana ci gaba da fama da takunkumin Amurka wanda ya lalata tattalin arzikinta, kana ya haifar da faduwar darajar takardar kudin kasar wanda ke shafar Iraniyawa talakawa. Karin mawuyacin hali da Iran ke ciki ya hada da karuwar yaduwar annobar coronavirus, inda hukumomi suka bada rahoton sabbin kamuwa da cutar da suka kai kimanin mutane 39,000 a jiya Talata, kusan mutane 2,000 fiye da waɗanda aka samu a ranar da ta gabata. A cikin jawabinsa, Ayatollah Ali Khomeini ya shawarci Raisi, tsohon ministan shari'a, da ya karfafa gwiwar talakawan kasar da inganta kudin kasar. Shakku game da dawowar sabuwar yarjejeniyar nukiliyar Tehran da ta wargaje a shekarar 2015 wacce ta sassauta takunkumin Iran a madadin takaita shirinta na nukiliya sun zama girgije mai duhu wanda ke tabarbarewa akan gwamnati mai shiga tsakani. Rushewar yarjejeniyar nukiliyar lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya janye Amurka shekaru uku da suka gabata, ya yi illa ga gwamnatin shugaba Hussein Rouhani mai barin gado wadda ta ga shahararsa ta ragu. Rouhani ya murtuke fuska a duk lokacin da ake bikin na amincewa. Wasu kungiyoyin agajin kasa da kasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani bangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargadi mahukuntan Habasha cewa zarge-zarge da ake yi wa ma'aikatan agaji a yankin Tigray mai fama da wasu sassan kasar yana da haɗari kuma dole a daina. Martin Griffiths ya yi magana da manema labarai a cikin wani sabon yunkuri na neman ƙarin abinci da sauran kayan masarufi zuwa cikin Tigray, inda dubban mutane ke fuskantar yanayin yunwa, kuma ana zargin gwamnatin Habasha ta toshe kafar taimako. Kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da ta hukumar kare 'yan gudun hijira ta Norway, Norwegian Refugee Council, sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da ayyukansu a ranar 30 ga watan Yuli. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh tana kokarin sake gina sojojinta a hamadar Siriya ta wajen amfani da yara 'yan maza da ma ƙananan yara wanda aka sari aka kawo su a ɓoye daga sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Siriya. Wannan bayanin wanda ya samo asali daga bayanan leƙen asiri na sojin Amurka wani ɓangare ne na rahoton da babban Inspector General na ma'aikatar tsaron Amurka ya fitar a jiya Talata kan ayyukan Amurka na ƙawance a Siriya da Iraki. Musamman rahoton ya yi gargaɗi da cewar duk jerin har-hare da sojojin SDF na Siriya da ke samun goyon bayan Amurka ke kaiwa IS wanda aka fi sani da ISIS ko Daesh na ci gaba da yin tasiri sosai a yawancin sansanin da kuma 'yancin walwala wanda hakan ya bata sukunin rinjayar yara marasa galihu don ɗaukar su aikin soji. Ƙungiyar IS ta fi ba da fifiko wajen fitar da yara maza daga waɗannan sansanonin zuwa wuraren horaswa a cikin hamadar Siriya, in ji rahoton inda ya kawo bayanai daga hukumar leƙen asirin tsaron Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi gwamnatin Iraki da azabtar da fursunoni da ake tsare da su a wuraren tsare mutane a ƙasar. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya taɓo batun halin da ake ciki a wuraren tsare mutane tun daga 1 ga watan Yulin 2019 zuwa 30 ga watan Afrilu na 2021.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Jam'iyyar PDP a Kaduna ta nuna haƙurinta ya ƙare kan yadda hukumar zaben jihar ta ɗage zaben ƙananan hukumomi karo na uku a jere. Yanzu dai jam'iyyar ta ce in hakan ya ci gaba da faruwa za ta garzaya kotu. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Alhaji Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar PDP jihar Kaduna kuma ya ce da gangan ma ake ta ɗage wannan zaɓe.
Mu a ɓangaren mu na jam'iyyar PDP ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba kuma ba mu goyi baya ba, amma ba abin da za mu iya yi saboda ba muke da haƙƙin sa ranar zaɓe ko kuma gudanar da wannan zaɓe ba. Kawai gargaɗin da muka yi akan wannan shine wannan abin ya kasance na bakwai sake faruwa, domin in aka ya sake faruwa za mu ɗauki mataki ne na shari'a don mu ga mun kwato da ya dace akan wannan. Sannan dalilin da ya sa ake ta wannan dage-dagen zaɓe shine gwamnati ta fahimci cewa akwai matsala wajen gudanar da zaɓen nan, ba za su iya yin nasara a zaɓen nan ba, to me ya kamata su yi? Suna ganin ɗage zaɓen da za su yi shine zai bada dama ko kuma zai sa su samu dama su yi wani abu na zaɓe wanda yake in za a ɗaga sau 100 ko sau 1000 in je za a yi zaɓe jam'iyyar PDP ita za ci zaɓe a jihar Kaduna.
Manazarta al'amuran yau da kullun kuwa cewa suke yawan ɗage-ɗagen zaɓen ka iya sanyaya guyoyin masu zaɓe. Lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Shu'aibu Aliyu ya Musa na cikin masu irin wannan hange.
Irin wannan abin da ake a yanzu na ɗage-ɗagen zaɓe na farko zai kawo shakku a zuciyar mutane cewa gwamnati tana wani shiri ne na ta tabbata akan mulki ko kuma waɗanda take so su ne za su yi mulki. Na biyu kuma ko da an yi zaɓen ma misali an bari mutane su fito su yi zaɓen, wasu ba za su yarda da zaɓen ba saboda irin wannan abin da ake ta gani. So a takaice dai lallai mutane ba su ji daɗin irin wannan abu da ake yi ba.
Sai dai tuni shugabar hukumar zaben ta jihar Kaduna Dr. Saratu Dukku Audu ta ce hukumar ta gama magance dukkanin matsalolin da ke kawo waɗannan ɗage-ɗage.
Mun riga mun gyara shi abin da suke kira software a wancan karo, shi returning officer din ne ke buɗewa, to wannan zai ma buɗe amma PVC ɗinka wannan katin zaben da kake da shi za ka zo ka buɗe. In ka gama zabe ka sake kai na wannan katin naka ba zai buɗe maka ba, zai gaya maka cewa ka riga ka yi zaɓe. Dama dalilin da ya sa muka ɗaga zaɓe sau biyu cewa batiran na'urorinmu ba su iso ba, to yau batira sun iso cikin daren jiya. Domin haka su na'urorin namu za mu sa batira mu tabbatar mu shirya su zuwa ga zabe din. To idan Allah ya yarda, a ranar 4 ga watan Satumba za mu gudanar da zabe.
Wasu 'yan siyasa dai sun fara karaya game da zaben ganin yadda aka shirya gabatar da zaben farko a ranar 15 ga watan Mayu wannan shekara da muke ciki. Sannan aka maida shi ranar 5 ga watan Yuni kafin sake dage shi zuwa ranar 14 ga watan Agusta. Sai kuma gashi kasa da makonni biyu kafin wannan ranar zabe, hukumar zaben ta kara sanya sabuwar rana, wato ranar 4 ga watan Satumban wannan shekara da muke ciki. Isa Loli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A ƙarshen wani taron da aka kira a makon jiya a birnin Yamai, kungiyar hada kan kabilun Niger wato NSC a takaice ta bayyana shirin kaddamar da ayyukan fadakar da jama'a kan batun zaman lafiya da ƙarfafa dangantaka a tsakanin kabilun kasar da nufin rigakafin dukkan wata tashin tashinar bambancin kabila. Lawali Ali Injibu ne shugaban kungiyar.
Shine tuna ma jama'a mahimmancin haɗin kai da mahimmancin zama lahiya cikin wannan ƙasa. Abubuwan da suke faruwa kaman Difa, kaman yankin Tilaberi, kaman yanki na Tawa, kaman yanki na Maradi, abubuwa ne wanda suna tasama duka ɗan ƙasa mai kishin ƙasa hankali. Yau a ce ma an kashe magidanci guda ɗaya ma abu ne na tashi hankali, sai ana barke matsalar daga wancan yanki sai kaga halauta bulla wani wannan yanki. Kenan shine babbar damuwar mu na cewa mu zo mu zamana mu tantamna mu kara waye ma mutane kai wace irin gudunmuwa ce za su bada labari da haɗin kai ga jami'an tsaro. Shi yasa muka kira wannan taro domin mu kara jaddada ma mutane abinda ko da ka sani sai ana kara tuna ma wannan zaman lahiyar na kowa da kowa ne. Bun majira sai gwamnati mu rika cewa gwamnati bata magance mu ba kaza ko batan ba kaza. A'a, ina ganin cewa 'yan kasa duka su ne gwamnati. In 'yan kasa kowa ya bada gudunmuwar shi, gwamnatin ta kanata shine za mu magance wannan matsalolin.
Ayyukan fadakarwa akan zaman lafiya da amana daga cikin abubuwan da ita wannan kungiya ke mai da hankali akan su kenan.
Babban ma abin da kungiyar ta sa gaba shine fadakarwa ga zaman lahiya, ga haɗin kai na 'yan kasa gaba daya. Shi yasa muka yi amfani da tabbastaka ko in ce wasannin gi da cewa kowace kabila tana ciki da wakilansu a ciki su zo su zamana mu hada kai gaba daya a shin wada zaman lahiya. Shi ko wannan sai da waye kai, waye kai kuma da ka sani da baka sani ba sai ana tuna ma, kamar yanda Qur'ani ya ce fazakin fa inna zikra tanfa'ul mu'min, ka tunatar da mutane saboda tunatarwa tana amfanin mu ne. To haka ne a zaman lahiya ma, ko da mutum ya sani an ka tuna mushi ya duba yau hagu kaza ne aka kashe, wannan da aka kashe kuma ƴan uwan mu ne, jinin mu ne, dangin mu ne, ƴan kasan mu ne, ba a Niger kadai ba, duka musamman ƴan uwan mu na Nigeria kamar Chadi. Muna fatan waye kan wannan ya shiga kan kowa, zaman lahiya shin huda ko ina duka Afirka da duka kasashe ma na duniya. Mu muna so a ce akwai zaman lahiya ko ina ka shiga ka komo lahiya.
Shugaban kungiyar hada kan kabilun Niger Lawali Ali Injibo kenan a zantawar sa da Suleiman Muni Barma. Duk da tsadar sufurin jirgin sama, amma tasirin sa da biyan bukatar sa na zama mafi inganci a zirga-zirgar jama'a da hajar su. Tabarbarewar tsaro akan manyan titunan Najeriya ke sa masu sukuni da masu kukutawa zabar tafiya ta jirgin sama. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da rahoton.
Ba mamaki gwamnatin Buhari za ta cika aniyar jinginar da filayen jiragenta da kallashi biliyoyin naira wajen gyarawa. Ministan zirga-zirgar jirage Yadi Sirika ya kara nanata wannan muradi da ya fito tun 2017 lokacin gyara titin filin jirgin Namdi Azukwe na Abuja kan kudin da aka ayyana naira biliyan 5 da miliyan 800 da hakan ya sanya karkata jirage zuwa Kaduna na wani lokaci.
Dukkan abubuwan da suka shafi tashoshin jiragen sama a jinginar da su ga masu iya aiwatar da su a samu riba daga su kuma kyautar su. Da yake ita wannan ma'aikata ba ta Najeriya bane kadai, ta duniya ce baki daya. Abinda ake cewa turance one aviation, abinda ake a America shi ake a Najeriya shi ake a Italy, saboda dole ne mu yi shi daidai da yadda duniya ta aminta. To wannan din insha Allah za mu ci gaba da shi a haka din, kuma za mu tabbatar da daidai muke da duniya baki daya.
Baya ga filayen jirage na tarayya, jihohi da dama sun gina filayen jirage don bukatun rage da wayar shiga mota na tsawon lokaci, tafiya aikin haji ko ziyara Urushalima, da ma sauƙaƙawa baki shiga jihohin yayin wani gagarumin taro na farin ciki yanki ko ku juyayi. Babban dalili da baya-bayan nan kan muhimmancin kafa filin jirgi shine lamuran tsaro da komai ka iya faruwa kan tituna, kama daga gamuwa da yan fashi, masu satar mutane, har ma da fargabar yan ta'adda. Tsohon gwamnan Yobe Ibrahim Gaidan ya somo shirin gina filin saukan jiragen sama a jihar na sauki kaya, inda yanzu sabon gwamna Mai Malabu ne yace zai kammala aikin.
Ai shi kago amfani biyu ne da shi, jirgin fasinja zai sauka sannan jirgin sauke kaya zai sauka. Da yanzu haka jihar Yobe tana nan kamar lungu, saboda dukkan abubuwa da muke so mu yi, duk wanda muka gayyace su zuwa Damaturu, rashin airport din kan hana su zuwa, sai dai ko wakilci wanda kuma baya biyan bukata. Galibi manyan wakilan kasashen waje wanda suke nan headquarter Abuja, ya kamata a ce sun je Yobe, ba za su iya zuwa ba, amma za su iya zuwa Maiduguri, saboda Maiduguri akwai filin saukan jiragen sama. So dukkan jihohi da suke da matsalan filayen jiragen sama, ba wanda take da matsala kamar jihar Yobe. Bayan ba filin saukan jirgi, sannan akwai tsoratarwa hanya da ya tashi daga Maiduguri zuwa Damaturu, mutane ba su ka son bi ba, ko jami'an tsaro za su ce karfe kaza zuwa kaza kada ka bi. To wannan ba abin da zai sa wani wanda yake sha'awar yin harka da jihar Yobe, ko na taimako, ko na kasuwanci, ko na wani abu daban na ci gaba, da zai sa shi ya zo Damaturu. Saboda haka ne muke kokari mu ga cewa mun kammala wannan airport din, mu ma za mu iya mu zauna a Damaturu a jihar Yobe, mu gayyaci mutane su zo, saboda a tattauna da su, sannan kuma su gane wa idanunsu, ba kamar yadda muke kawo musu a rubuce mu zauna da su mu fahimtar da su ba.
Yanzu dai safara ta jiragen sama duk da tsadarsa ta fi shiga mota kwanciyar hankali, saboda yawan hatsura da kuma rashin wadatar layin dogo.
Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin Ciwon Yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. A yanayi na zamantakewa na ɗan adam da cuɗanya da juna, rayuwa ba ta yiwuwa sai da taimakekeniya, musamman ma tsakanin mata. Wannan shine akalar shirin a yau, kuma muna tare da Hajiya Zuwaira Ibrahim da Hajiya Fatima Dalla domin tattauna wannan maudu'in. Sai a gyara zama domin jin yadda zai kaya cikin shirin. Hajiya Zuwaira, mutane kan ce yana da mahimmanci a ce mata suna taimakawa juna, menene ra'ayinki game da haka?
Gaskiya taimako tsakanin mata abu ne mai kyau kuma mai amfani tsakani da Allah. Wannan dai ana magana akan na mata, in ba haka ba taimakon kanshi ma ko daga wane ne abu ne mai kyau kuma mai mahimmanci, saboda Allah bai yi mu ɗaya ba, dole sai wani ya taimaki wani.
To Hajiya Fati, yana wuya a ce mutum ya yi rayuwa shi kadai ba tare da taimako ba, baya taɓa yiwuwa, musamman a ce tsakanin mace da mace.
Gaskiya mu mata muna da matsala sosai, kuma matsalar mu muke ja kanmu da kanmu, saboda kin ga a takaice maza dan ga historian ne da ni, amma maza za su zauna su zo cin abinci da agun su inga sun kulla hala kamar sun dade, haka za su zauna suna fira. To me yasa mata ba na ganin suna irin wannan? Ni kaina abin yana dauke min kai.
To wannan tambayar zan so ki ansa. Mata ba sa jituwa,
ban sani ba ko kishi ne ko jahilci ne, to ban sani ba, amma ni dai gaskiya ba rayuwa na ke namba, saboda ni da mace da namiji ma duk zan iya gawa da kowa. Yanzu kaman nan mukan zuwa su hata ka sallah, mu shiga wani waje sai muka ga mace ta fito irin da mijinta, mun je sallah ne ko ta shigo masallacin da yaranta, wata ma ba za ta miki sallama ba, kina masallacin sallah ta zo yi, amma kina zo na masallacin a matsayin ta na musulma ta same ki a masallaci. To ita irin Hajiya ce, to ba za ta miki sallama, ta ce miki salamu alaikum ba. Amma namiji duk inda ya ga dan uwan shi namiji yana zo, zai ce salamu alaikum kuma zai bashi hannu kuma za su gaisu. To wannan abin yana bala'in burge ni, me yasa mu mata ba ma yi?
To Hajiya Zuwaira, na dawo gare ki. A matsayin ki na mace, yaya mu'amalar ki ta kasance da mata, musamman idan aka zo fannin taimako?
Gaskiya ne, kin san mu mata muna da wata matsala ta musamman wanda Allah yi mana, wanda yawanci ko a addini an san da wannan, to balantana a wajen mu'amala. Kin san da yawa maza kan ce ai mata ba su da tunani, to maimakon su yi yanda za a fahimta, da gaskiya ne mu mata tunanin mu kadan ne, ba ma zurfafa tunani. To kuma amma ba duka matan bane haka.
Yes,
a abin da yasa nace haka shine dai dalili na cewa dukan mu ba ɗaya bane, saboda wata macen idan tayi miki tunani za a tara maza goma ba za su miki irin wannan tunanin ba, to balantana tsakanin mata.
To wasu na bada shedar cewa tsakanin mata ba su taba haduwa ba ma da juna, akwai wai kishi. To ba ka gani irin wannan kishin yana shigowa ya dagula batun tamakekeniya tsakanin mata,
yana shiga yana batawa. Shi yasa aka ce mu matan tunanin mu kadan ne, in ba haka ba Hajiya ban taba ganin ki ba, baki taba gani na ba, kawai sai in ganki in fara jin haushin ki. Kin ga wannan rashin tunani ya shiga ciki, ga rashin tunani, ga rashin addini da rashin tarbiya. In ba haka ba meye zai sa yau yau na fara ganin ki sai in fara jin haushin ki? Ban san ki ba, ban san da kika fito ba, ban san irin albarkan da Allah ya miki ba. Hala in na mutunta ki na daraja ki, albarkan da Allah ya baki sai in samu. To mata kam suna da wannan ballantana a ce miki ta wajen abin duniya, wannan gyalan in kina da shi to ba za ki taba so wata mace ta samu irin shi ba, sai ke kadai. Mata dewa na da wannan, saboda kishin
kishin su ne a sama.
Yawwa, ni fa na taba cewa ni yanzu in a ce mace ta tsaya takarar shugaban kasa ni ba zan zabe ta ba, saboda irin wannan.
Me yasa ba za ki dan mace ta tsaya takara ba za ki so ki zabe ta ba?
Saboda wannan kishin na mata da wannan hasadan na mata.
Kawai ba ka so ki zabe
ta, kawai saboda ni ba wai din ina jin mata ba. A'a, yanda kai in ke kika je, misali yanzu kizo ai duka mutum dan tara ne bai cika goma ba, nobody is 100%. To akwai abin da zaki zo nema wuri na, ganin yanda Allah ya yi maki da surar ki da yanda baki cikin kunci da wahala, sai in ji kyashin taimakon ki. Wannan abin da Allah ya yi maki sai ya sa ƴan ki mace ta ji ba ta iya taimakon ki da shi, ba ta sanya kika yi wannan gyalan kika siya ba, ya kika yi wannan atamfan kika siya koko wani abu, a'a sai kiga ta fi so ta taimaki wa'anda suke cikin wahala.
Hajiya Fati, me ke jawo haka?
Abu dai na farko, ni dai abin da na sa a ciki babba zahilci ne, dan duk mutumin da ke da ilimi to ba zai yi haka ba. Amatan ma in wasu sau yi hakan, sun kai irin biyar suka yi hakan, to a nan shida kika samu wata mai fahimta wanda ba za ta yi hakan ba. Kina zaune za ki ga wata matan ita in ta zo din ke kanki a matsayinki na mace za ta burge ki saboda dabi'ar ta. To inda a ce matan duniya irin haka suke koyi da shi, kin ga ba za a samu wani matsala ba.
Hajiya Zuwaira, mutane na cewa ya kamata lokaci yayi da mata za su fito a dama da su a fagen siyasa, lokaci yayi da za a tafi da mata a cikin al'amuran mulkin gwamnati da dai makamantan su, kai duk wani abu da ya shafi al'amuran rayuwa. To yaya ko za a kai gaci?
Wai, abu ne mai wuya gaskiya. Ni kuma ba wai dun ina da hasadan ƴan uwana mace ta yin bane, a'a, matsalolin ne na mata. Yanzu misali a ce ni Aminu ya kice sai kika samu wani matsayi, to abokan aikin nan da aka hada ki da su mata ƴan uwanki, ina tabbatar miki sai sun yi duk yadda suka yi suka raba ni da ke. Na gani ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, kuma ya faru da ni, ya faru da wa'anda na sani.
Kin faɗi wani ƙalubale da ke janyo matsala tsakanin mata. To ya kike gani ya kamata mata da suke samun irin wa'annan mukamai za su kiyaye, domin wanda ya yi abota da kai, ya yi aminta da kai lokacin da baka da komai, ka taso shi ne ya kamata ka dube shi, shi ne zai baka shawara da ya dace. Amma wanda ya ka haɗu da shi akan wannan mukamin, ba na gani kowa ne za a taru a zama cewa za su baka shawara na.
To amma sai in an yi sa'a ne za ki ga in mace ta samu irin wannan matsayin za ta dawo da abokanta na da. Ni ban san me ke kawo irin wannan ba.
To ina mafita?
Mafitan da yake nan shi ne mu mata mu zamana cewa mun yi hankali, don hankali shi ke kawo kai tunani mai kyau. Ko bacin rai ne ya same ka, in kana da hankali sai ka zanna tukunna kai tunani ka ga me ya kamata ka yi akan wannan bacin ran da ya same ka. Balantana abu mai daɗi, zama ya kamata mu yi tunani matuƙa, kuma mu nemi maza ba mu shawarwari akan ire-iren wa'annan abubuwan.
Wato kina nufi ba yadda za a yi tafiya mata tsakanin su kaɗai ba tare da maza?
Baiwa, saboda faɗar Allah ne.
Wato su zama kamar jagorori?
Yawwa, ai baki san wani abu Hajiya. Ai ni ba ni cikin irin matan da suke cewa wai abin da namiji ya yi mace ma za ta iya yi. Ai ko a ina ne, ba ɗaya muke ba. Allah ya riga ya ce su mu a ƙarƙashin su.
Hajiya Fati, wani irin koma baya rashin taimakekeniya tsakanin mata yake janyo musu?
Duk inda kika ga mace ƴar uwarki cikin wani yanayi, in dai da hanyar da zaki taimaka mata to ki taimaka mata, in kuma ba zaki taimaka mata ba ko ki ce mata Allah wadara, kuma kake mata suka, kuma kake mata kallon banza, saboda kallo wannan akwai haki a tattare da shi, kallo ne na ido amma akwai haki.
Wani ƙalubale tattare
da taimakekeniya. Misali, yanzu kin yi niyyar ki abinda kike so a rayuwarki shine ki rika taimakawa mata, ko da za ta niki kallon banza.
Yakan jefa su gaskiya a hallaka, kuma yakan jefa wa'ansu da dama ga iskanci, musamman shi dai ciki. In mutum bai ci ya sha ba, zai iya aikata komai a rayuwa. To wata abin ma da za ta cin ba ta da shi, kuma ba ta san hanyar da za ta wuta nema din ba. To ke in kin san hanyar, sai ki nuna mata, ko da baki bata ba. In kika nuna mata hanyar da ita za ta nema, kin samu ladanta. Ba wai sai kin dauko ikin bata ba, ki ja ta jikinki, sannan ki bata shawara, sannan kuma sai ki nuna mata eh ga hanyar da ya kamata wanda za ki yi kaza.
In ta kobatin alfanun taimakekeniya, bari mu magana akan kalubale. Misali, yanzu na miki bayani, nake miki akwai yarinyar da nake so in taimaka mata, amma duk mutanen da na gaya musu mata ne suke ce min in kake fara, ko zan suna cewa aji Allah ya saka da ni. Daya kenan daga cikin irin da dama da mutum zai iya fuskanta.
Ai, ni dai a matsayina na mace ƴar uwa, zan baki shawara wannan taimakon da zaki kake sake ki fasa. Dan ni gawata ce kuma in yanke Belgium. Makarantar mu muke zuwa Islamiya, ina dan da tun tana zama a bakin makaranta na shigar da ita a Lagos, kuma tun ban girma ba.
Ya alaƙar ku take yanzu?
Alaƙar mu akwai wani abu wanda tan mu wanda ban ji dadin shi ba, na je gidanta so ɗaya, yana daga cikin abin da yasa na yanke zumunci tsakanin ni da ita. Saboda na nemi inda take, ita ba ta nemi inda nake, kuma na je gidanta hakanu, kuma babu abin da bata min ba. To abu ɗaya ne ta min sai ya dan dama, wanda kuma ban gaya mata ba. Saboda da na je a matsayina na yanda muke mun tashi tun muna ƙanƙanan yara, ci da sha, ma har ya zamanto ma'aifina ma sai a gidanmu za ta ci da sauransu. Ya zamanto yanzu mun daɗe ba mu haɗu ba wajen shekara goma. Daga baya na san inda take, ta nemi lambar waya na, muka yi waya, ta gaya min in je rijiyar zaki in same ta. Na je na same ta a gidanta. To abin da ya mun ciwo mijinta ranar ina gidan na kwana, ya zo da safe, sai take ɓoye kaman kan na ga mijin, kaman in ga kaman ba ta yarda da ni ba kenan. In ƴar uwarta ce ta jininta, ai ba za ta yi hakan ba. To yana daga cikin abin da ya sa tun da na dawo kawai sai na share lambar ta.
Matakin da kika ɗauka da ya yi tsauri ba?
Ina tsauri ko ainihin ina san duk mutum da zan yi mu'amala da shi, ya zamanto on the spot sai zaka shirye ni akan abin da zan iya aikata da wanda ba zan iya aikatawa ba.
To mai sauraro, a nan za mu ja labulen shirin ciwon ƴa mace a yau. Domin jin ci gaban wannan shirin, sai a kasance da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka shirin yanzu a gare ku, musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, sai bakin namu Hajiya Zuwaira Ibrahim da Hajiya Fatima Danna. Ni Aisha Mu'azu nake cewa kowani lafiya.
Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shan jirgin na wannan makon ne da tare da Mista Fadisa Jamhuriyar Kamaru. An da sai kuma da cewar kwamishin da ke sanya idanu wajen ganin cewa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta iya kammala ayyukan da ta sa a gabanta na filayen wasanni da ma otel-otel ga waɗansu ɓangarori daban-daban, wadda ƙasar za ta karɓi baƙuncin buga tamola na gasar cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Shin cewa ko ƙasar za ta iya tarwar gasar ko kuma ba za ta iya ba, za su iso ƙasar Jamhuriyar Kamaru a ranar 17 ga watan Agustan nan shekara 2021. Sai kuma jaridar Horizon an da ita kuma ta fayyace mana yadda don majalisar dokokin wakiltar Vienna a jihar Alamawa ƙasar Jamhuriyar Kamaru Honorable Abba Alim yake kokari matuƙa gaya, ya ga cewar ya kwato hakkin al'umman mazaɓar da suka kai shi wannan kujerar, kuma ya ce dole ne a tabbatar da gaskiya da amana, musamman ma a majalisar dokokin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar da mai saje kuma cewa ta yi headquarter hukumar sadarwa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, yanzu dai wani ɓangaren ta ya kama da wuta, an yanzu haka hanyoyin internet suka kone ƙurmus. Sai kuma jaridan da media an da ita kuma ta ce mayakan ɓangaren 'yan awalen ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kiran su Amba Boy suna ci gaba da halaka dakarun tsaron ƙasar. Jaridar The Guardian Post kuma ta hango mana cewar tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo ya ziyarci Benin yawunde, an da wata jama'a ta karrama shi kuma ya zamto babban bako a wajen bikin yaye ɗaliban wannan makarantar na shekarar 2021 nan. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Lamigo, an da ita kuma ta gurmuta mana cewar babban kotun DCS ta kasar Kamaru da ke binciken manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka yi rubuta ciki a kan kuɗaɗen talakawan ƙasar, yanzu dai ta gurfanar da ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Dr. Louis Mutaze domin yi masa waɗansu tambayoyi kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe na tallafin corona wanda babban bankin bada namu ne na duniya FMI suka miƙa wa ƙasar jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai ana bincikensa ne ganin yadda kuɗaɗen sama da miliyar 180 suka yi ɓatar dabo a ƙasar ta Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu kasance lafiya.